نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na tarayya dake garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke yin tafsiri na Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a wannan yammaci na Laraba 26 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce take daidai da 26 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Gabanin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba za mu duba wani sashe na takaddu da aka rubuto. Wannan na cewa assalamu alaikum. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Wa alaikumus salam. Malam ina da tambaya biyu. Ta farko ita ce, yaya hukuncin azumin wanda mazi ya fita masa sakamakon tunanin wata mace ko jin muryarta? To wannan tambayar mun amsa tambaya makamanciyarta a baya. Shi mazi baya daga cikin abubuwan da suke karya azumi. Duk wanda mazi ya fita masa bai lalata masa azuminsa ba, azuminsa yana nan. Domin babu dalili na shari'a da ya nuna cewar mazi yana fata azumi. Sai dai wannan mai azumin da ya yi tunanin wata mace har ya kai shiga fitar mazi, ko kuma ya ji muryar wata ya kai shiga fitar mazi, zai rage wa azumin nasa kimar azumin. Kimar azumin za ta ragu gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma kuma ba zai karya masa azuminsa. Domin yana daga cikin ladubba da suka kamata mai azumi ya ladabtu da su shine ƙauracewa duk wata sha'awa. Abin da zai tabbatar maka da hakan hadisin Abu Huraira wanda Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa. Hadisi ne hadisul Qudusi wanda Allah maɗaukakin sarki da kansa ya yi magana cikin hadisi ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjina wa bawa wanda yake azumi, ya nuna cewar sakamakon wannan azumi nasa ne. Ya ce kullu amali bini adama lahu, dukkan ayyukan da ɗan adam yake wannan nasa ne, illa siyam, banda azumi. Azumi Allah ya ce fa innahu li, sai dai kawai azumi shi nawa ne. Sauran ayyuka da bawa yake nasa ne, banda azumi shi nawa ne. Ya ce sai dai azumi shi nawa ne in ji Ubangiji subhanahu wata'ala. Ya ce fa inna huli wa ana ajizibi, shi azumi nawa ne, ni kuma ni ne zan saka wa mai azumi bisa ladan wannan azumi nasa. Me yasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce dukkan ayyukan da ɗan adam zai yi nasa ne? Saboda ayyukan da ɗan adam zai yi akwai yiwuwar riya ta shiga ya yi don wani Allah, saɓanin azumi. Duk wanda yake azumi don Allah yake azumi. Abin da zai tabbatar maka da haka shi ne ai yana da damar ya fito bainal jama'a ya ce shi mai azumi ne, in ya ɓuya ya ci abincinsa ya take cikinsa, yana da damar tunda ba wanda zai gan shi. To amma ko da ya ɓuya ba mai ganinsa sai Allah, ba zai ci ba, ba zai sha ba, wannan ya nuna wa Allah yake yi ba. Ko da ya zo ya ce muku yana azumi, ku sani ba dan ku yake ba. Me yasa? Saboda in har da dan ku yake, akwai gunda zai ɓuya bakwa ganinsa ya ci abincinsa, ba shi da damuwa. To amma ko ya ɓuyan ma ba zai ci ba, wannan ya nuna dan Allah yake yi. Shi yasa Allah ya jingina azumi zuwa gare shi. Ya ce illa siyam, sai dai azumi, fa inna huli, shi ɗin fa tabbas nawa ne, wa ana ajizibi, ni kuma ni ne zan saka da shi wannan azumin, ladan azumin ni zan saka wa bawa da shi. Me yasa Allah ya jingina azumi zuwa gare shi? Dalilai guda uku annabi ya ambata cikin hadisi. Ya ce ya turuku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajili, zai bar abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni, don neman yardata. Shi yasa Allah ya ce azumi nasa. Mutum yana da dama ya ci, ba wanda zai hana shi, amma don neman yardata su gyara ta, su koɗa ta yadda wanda ke da rashin lafiya cikin zuciyarsa ransa zai raka. An fi so in za su yi magana su yi normal magana, banda ƙaramar murya wacce za ta iya ɗauke hankali ta ja hankali. Su ma kansu mata masu azumi ana so su gujewa duk wani abu da zai kawo sha'awa. Haka shi ma namiji, in ba wanda yake da cuta cikin zuciyarsa ba, ba da za a yi wai ka ji muryar mace har ya kai ka ga fitan mazi. Haka Allah ya ce. To saboda haka mai azumi ya nisanci waɗannan abubuwa na motsa masa sha'awa da za su iya raunata masa azuminsa. Amma dai azumin bai karye ba, saboda mazi ya fita, azumin yana nan. Wallahu ta'ala a'alam. Tambayarsa ta biyu ya ce kuma malam ya halarta mutum ya biya kuɗi a bashi aikin gwamnati alhali ya yi karatu, na gode. To dangane da mutum ya biya kuɗi a bashi aikin gwamnati, malamai suka ce za a duba aikin a gani aikin da za a bashi. Idan ya cika sharuɗa kamar haka to ba laifi. Na farko, ya cancanci a bashi aikin, dama wanda yake da qualification irin nasa, irinsa ake ba ma wannan aikin. Wannan na farko kenan, ba wai aiki ne da bai cancanta ba, a'a ya cancanci a bashi. Sharadi na biyu, aikin da za a bashi ba wani za a gusar daga wannan aikin ba, wanda za a gusar din ya cancanta. Ma'ana ya cancanta a bashi gurbin aiki ne dama wanda shi ya kamata a ba, kuma ba wani za a kauda daga wannan gurbin a kawo shi a mai gurbinsa da shi ba, wanda za a kawar din shi din ma ya cancanta. Wannan sharadi na biyu kenan. To idan ya zamanto ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu, sannan kuma aikin ba zai samu ba, gashi ya cancanci a bashi aikin, kuma ba wani za a gusar ba wanda shi ma wanda ke kai wanda za a gusar din ya cancanta, kuma aka hana shi aikin sai ya ba da wani abu, to wannan babu laifi, zai iya bayarwa don ya samu haƙƙinsa. Saboda haƙƙinka ne, akwai vacant da ya kamata a dauke ka, a debi ma'aikata, to kana cikin wanda sun cancanta, sai aka ji a dauke ka. Alhali ka cancanta a dauke ka. Idan ka zauna baka ba da wani abu ba, ba za a dauke ka ba, a dora ka kan abin da ka cancance shi. Malamai suka ce babu laifi ka bayar, a dauke ka ka samu haƙƙinka. Laifin yana kan wanda ya karba, in ya ci shi ya ci wuta balbal, in ya ci ya ci haram, kai kuma abin da ka bayar ba ka da laifi gurin Ubangiji. Saboda in baka bayar ba za a danne maka haƙƙinka, in baka bayar ba za a zalunce ka. Matakin karatunka ya kai kuma ka cancanci a baka wannan aiki, sai a danne ka a hana ka saboda baka ba da kuɗi ba. Saboda haka idan ka ɗauka ka bayar, malamai suka ce ba laifi. Wannan an yi wa Lajanatul Da'ima, ƙungiyar malamai na ƙasar Saudiya, irin wannan tambayar fata wadda suka bayar ke. Haka nan Ibn Hazm a cikin littafinsa Al-Muhalla shi ma abin da ya bayyana kenan. Yake cewa fa amma man muni'a min haqqihi fa a'ata liyadfa'a an nafsihi adh-dhulma fa dhalika mubahun lil mu'ti wa amma al-akhidhu fa athimun. Wannan shine bayanin Ibn Hazm a cikin littafinsa Al-Muhalla. Yace fa amma man muni'a min haqqihi, amma wanda aka hana shi haƙƙinsa, wanda aka hana shi haƙƙinsa ya zamanto ya cancanci a ɗauke shi aiki, sai ba a ɗauke shi ba saboda bai ba da kuɗi ba, kaga an hana shi haƙƙinsa. Fa'ata, sai zo ya ba da kuɗi, liyadfa'a an nafsihi adh-dhulma, dan ya kawar da zalunci a kansa. Saboda yanzu zalunci ne ka cancanci a ɗauke ka aiki a ki ɗaukarka. Na farko kai an zalunce ka, na biyu an ha'inci al'umma musulmi. Saboda aikin da za a ɗauke ka, za ka yi aiki ne wa al'umma musulmi. Sannan na uku su jagorori, su ma an ha'ince su. To shi ne Ibn Hazm ya ce wanda aka hana shi haƙƙinsa ya ɗau dukiya ya bayar don ya kare wa kansa zalunci, ya ce fa zalika mubahun lil mu'ti, wannan dukiyar ta halatta ga wanda ya bayar. In ya bayar bai yi laifi ba, bai ba da rishwa ba, bai ba da cin hanci ba, shi a karan kansa, ma'ana ba za a rubuta masa zunubi ba. Wa amma al-akhidhu fa athimun, amma wanda zai sa hannu ya karba, shi ya yi laifi, ya ci rashawa. Saboda kujerar da yake kai, ai gwamnati tana biyansa. To tunda gwamnati tana biyansa, babu dalilin da zai sa ba zai ɗauki wanda suka cancanta a ɗauke su ba sai sun ba shi wani abu. To wani abun nan da za su ba shi haramun ne shi a gare shi. Haka annabi ya bayyana cikin hadisi. Annabi ya tura wani sahabi ya karɓo sadaka a gurin wata ƙabila. Da ya je suka ba shi sadakar, sai suka ce to kai ma tunda ka yi tattaki ka zo wannan ganaka, sai suka ɗau nasa suka ba shi. Da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ga sadakar da ka aike ni in karɓo, wannan kuma nawa ne? Suka ce sun bani ihsani. Annabi ya ce me zai sa mutane mu aika su aiki aike su je su zo da dukiya kashi biyu su ce wannan ita ce dukiyar da ka aike mu mu karɓo, wannan kuma nawa ne an bani? To ya zauna a gidan babansa da mamansa mana ya ga na san zai zo ya same shi in ya zauna. Annabi sai ya nuna wannan ba halal bane, haram ne. Kana kan aiki, ana biyanka akan wannan aiki, kana da salary, kuma waɗanda kake yi wa aikin ba za ka musu aiki ba sai sun baka wani abu, wannan ya zama ruwan dare mamaye duniya. In ka je asibiti akwai cin hancin nan kashi-kashi kala-kala. Idan ka je sakatariya akwai kashi-kashi, in ka je makarantu akwai, duk wani ma'aikata idan ka je za ka tarar akwai irin wannan cin hancin, kuma haramun ake ci. Shi yasa za ka ga duk kuɗin da mutum ya tara yana cikin tsiya, saboda ya shigo da haram a dukiyarsa, sai Allah ya kwashe albarkar dukiyar. Mutum ya yi ta tarawa amma kuma sai ka gan shi matsiyaci, rigar da zai sa ma ta fi ƙarfinsa, amma tara kuɗin yake bai daina ba, saboda Allah ya tsotse albarkar wannan kuɗi. To saboda haka duk wanda zai ki daukan wanda ya cancanci a dauke shi aiki sai ya bashi wani abu ya ci wuta, ya ci wuta balbal, ya ci haram. Kai kuma in har ka cancanta, kana da takadduda sun cancanci ma'abocinsu a bashi wannan aiki, aka hana ka sai ka kawo kuɗi, to karka damu, tattaro ka kawo, kai ba kai laifi ba gurin Ubangiji, saboda haƙƙinka ne. Shi kuma wanda ya karɓa shi ne ya yi laifi gurin Ubangiji, yana ƙarƙashin la'antar Ubangiji, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu rashi wal murtashi, wanda zai ba da cin hanci Allah ya la'ance shi, wanda zai karɓi cin hanci Allah ya la'ance shi. To kai a nan gurin dube da haƙƙinka ba zai fito ba, ka bayar Allah ya ɗaga maka ƙafa amma afuwa. Shi kuma wanda ya karɓa ba haƙƙi, ba dalili, ba sababi, to Allah ya la'ance shi. Saboda haka ba da kuɗi da za ka yi a ɗauke ka, aikin da ka cancanci a ɗauke ka, kuma kana da takaddu na wannan aiki, sannan ba wani za a kawar daga wannan kujera da kai za a ɗora ka ba. In ka ba da kuɗi don a baka wannan aiki, malamai suka ce ba kai laifi ba, wallahu ta'ala a'lam. Amin. Wannan ya ce assalamu alaikum, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, Allah ya karɓa mana, amin. Malam, meye shari'a ta wajabta a kan neman izinin iyaye kafin zuwa gunmace neman aure? Idan wani ya nemi izini ya fara zuwa, ya halatta wani ya nemi izini a bashi dama ya je gun yarinyar, in har ba su gama daidaitawa ba, in har ba su gama daidaitawa da wancan na farko ba, kuma ba su rabu ba, to yana bayani, yana tambaya ne dangane da abin da shari'a ta tsara bisa ga neman aure. Idan mutum na farko ya nemi izini, an ba shi dama ya nemi yarinyar nan, ya zamanto yarinyar bata karkata gare shi ba, ta yarje masa, ta amince masa, shin wani zai iya shigowa shi ma ya neme ta, kamar yana so ya yi mana ishara ne kan hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi, kada ɗayan ku ya zo ya yi neman aure akan neman auren ɗan uwansa, har sai in wanda ya fara neman ya bari, ko kuma yana neman ya ce kai ma zo ka nema, kowa ya gwada sa'arsa. In shi ya maka izini ka zo ka shiga, alhali shi yana nema, annabi ya ce ba laifi. In kuma da ya fara nema ya fita ya daina ya fasa, to kai za ka iya zuwa ka shiga neman. Amma in ba bari ya yi ba, kuma ba izini ya maka ba, haramun ne yana nema ka zo ka shiga neman. To yana so ya mana ishara ne kan wannan hadisi, cewar ga fa hadisi na manzon Allah, to ya halatta yanzu wani ya zo ya nemi izini an ba shi dama, yana zuwa gurin yarinyar nan, wani daban ya sake zuwa. To amma akwai wani bayani da kai cikin takardar taka, idan wani ya nemi izini ya fara zuwa, ya halatta wani ya nemi izini a bashi dama ya je gun yarinyar, in har ba su gama daidaitawa ba, in har ba su gama daidaitawa ba, ya halatta. Yanzu wannan na farko ya zo ya nemi izini, ina so a bani dama, zan na ga yarinyar ka, yarka ina so neme ta da aure. Uba ya ce na baka izini, ya fara zuwa gurinta, ba a gama daidaitawa ba. Sai wani na biyu shi ma ya sake zuwa, ya ce na ga yarka, ina so ka bani dama, zan neme ta. Sai ya ce masa na baka izini, shikenan shi ma sai ya je ya shiga. Amma inda na farkon sun gama daidaitawa, yarinyar ta nitsu da shi, ta gamsu da shi, ta aminta da shi, ta sallama masa, to yanzu haramun ne wani ya zo ya shiga nema. Amma in bata nitsu da shi ba, bata gamsu da shi ba, tana dai ɗan kula shi ne, tunda ya nemi izini gurin mahaifinta tana dan sauraron sa amma dai bai kwanta mata a ranta ba to babu laifi in mutun na biyu ya zo a bashi dama shi ma ya shiga tayu a cikin su ta samu wanda za ta ji ya kwanta mata amma in na farkon ya riga ya kwanta mata ta sallama ta aminta to anan haramun ne kuma wani in yazo ya shiga neman ta asali iyayensa ma iyayenta ma ba za su ba wa nabiyun dama ba kaga tambayar taka ta fito da amsa yace idan wani ya nemi izini ya fara zuwa ya halatta wani ya nemi izini a bashi dama ya je gurin yarinyar in har ba su gama daidaitawa ba da wancan na farko eh ya halatta menene dalili dan kuma ya kamata ya zama da dalili dalili shine hadisin Fatima bintu Qais Allah madaukakin sarki yadda da ita tazo gurin manzon Allah bayan mijinta ya sake ta tayi idda ta kare sai tazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah mutane guda biyu sun nemi aure na muna jin bayani tace mutane guda biyu sun nemi aure na farko Muawiya dan Abu Sufyan ya nemi aure na na biyu Abu Jaham ya nemi aure na wani shawari zaka ban kan mutane biyun nan kaga wannan yana nuna har yanzu fa mutane biyun nan fa bata gama sallama ma ɗaya daga cikin su ba kenan har yanzu da daman na uku ya shigo tace ya rasulullah mutane biyu sun nemi aure na da Muawiya dan Abu Sufyan da Abu Jaham wani shawari zaka ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi sai ya ce mata amma Abu Jaham fala yad'u al'asa an atikihi ce amma Abu Jaham bana baki shawarin ki aure shi dan mutun ne mai dukan mata karki aure mai dukan mata karki je ta dukan ki yace wa amma Muawiya fasa'alukun la mala lahu amma Muawiya da kika gani talaka ne ba shi da abun haninsa son samu ki samu mai dan wadata wanda haninsa na cuɗan bayansa wanda bukatunki duka zai iya yi miki sai annabi ya ce ina baki shawari ki auri Usama dan Zaid kaga yanzu annabi ya shigo da na uku mutane biyu ne yanzu suke cikin neman ta annabi sai ba ta shawari ga candidate dinsa na uku kuma shi yake ba ta shawari saboda illolin da annabi ya bayyana cikin mutane biyun can shi na uku ba shi da su na farko Usama dan Zaid baya dukan mata na biyu yana da dan wadatansa da dai gurgudu ba za dai a ce mai kudi bane amma dai yana da rufin asiri to sai annabi ya ba ta shawari da kamar bata gamsu ba saboda Usama dan Zaid bakin fata ne sai ta ji kamar bata gamsu ba to amma kuma da ta koma ta yi nazari ta ce kai amma bai kamata fa in tsallake shawarin manzon Allah ba kawai sai ta auri Usama da ta auri Usama ta ce cap arshe da nayi misin wallahi da na tsallake shawarin manzon Allah da nayi misin ita tana ga a duniya ba macen da ta taba rabo da dace da aure kamar ta da ta auri Usama ta amsa shawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka idan ya zamanto ba a gama samun fahimta ba da shi na farko babu laifi a ba wa na biyu dama shi ma ya shigo na uku ma ba laifi a bashi dama har na hudu sai wanda ta samu fahimta da shi to daga nan sai a ja layi a rufe kofa duk wanda ya zo a ce a'a tana da manemi wannan shine karantarwa addinin musulunci wallahu ta'ala a'lam yace a karshe ina neman addu'a Allah yayi wa yata zabi Allah yayi wa yata zabi ma'ana Allah yayi wa yarsa zabi wanda yake mafi alkhairi Allah yi wa ƴata zaɓi mafi alkhairi a cikin manemanta kuma ya hore mun abinda zan aurar da ita bisalam to Allah ya mata zaɓin wanda yafi alkhairi cikin waɗanda suke nemanta Allah ya baka iko ya baka dama wajen aurar da ita cikin aminci da amana wannan na cewa assalamu alaikum malam ina barar addu'a addu'arka da ta ƴan uwa akwai wani abu da na ɗauki sama da shekaru uku ina fafutukar nema sai cikin wannan watan aka furta min saƙon za a mana screening ranar 27 ga wannan wata gobe kenan. Ina so a taya ni addu'a ko Allah zai sa na dace. To Allah ya sa ka dace da wannan abun da za a maka screening gobe. Allah ya tsananta maka rabo. Allah ya sanya rabonka ne kuma ya sanya shi ya zamanto alkhairi gare ka da musulunci da musulmi gaba ɗaya. Wannan na ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Dan Allah malam ina neman addu'arka da ta sauran mutane akan jarrabawa da zan yi bayan sallah wato jam. To wannan jarraba da za ka yi ko za ki yi Allah ya ba da nasara a kai. Allah ya datar da amsoshinku ya sa ku ci gagarumar nasara kuma ya sanya alkhairi da albarka ciki. Wannan na ce assalamu alaikum malam barkanmu da dare da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya karɓa mana. Dan Allah ina nema a sa ni cikin addu'a akan wata jarrabawa ta jinya da Allah ya jarrabe ni. Allah ya yi min nagode. Allah ya yi wannan jinya. Allah ya ba da lafiya. Allah ya sa kafara ne na zunubai. Wallahu ta'ala a'alam. Amin. Ajiya ƴan uwa, idan ba a mance ba, mun shiga aya ta 42 daga sura ta biyu, suratul baqara, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wannan hani ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga al'ummar Yahudawa akan kar su zamanto masu cakuɗa ƙarya da gaskiya, sa'annan kuma kar su zamanto masu ɓoye gaskiya alhali sun san gaskiyar ce. A ayoyin da suka gabaci wannan ayar, Ubangiji ya kira su yi imani da Allah, su yi imani da abin da Allah ya saukar, kar su kafurce wa abin da Allah ya saukar, kenan su gyara kawunansu tsakaninsu da Ubangiji, sannan kuma kar su lalata kawunansu su ɓatar da kawunansu. A wannan ayar kuma Ubangiji na hana su kar su lalata wani. Ayar da ta gabaci wannan kar su lalata kansu su zamanto ɓatattu. Ayan nan kuma kar su lalata wasu su sanya su zama ɓatattu. Duka wannan hani ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mun duba cikin misalai na yadda Yahudawa suke cakuɗa ƙarya da gaskiya, su fito da ita a matsayin gaskiya don su ɗauki hankulan waɗanda suke jahilai, cewa da suke yi Annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas manzo ne, to amma kuma ba manzon kowa da kowa ba, manzo ne kawai na Larabawa. Kaga wannan cewa da suka yi manzo ne gaskiya ce, amma cewa da suka yi manzon Laraba ƙarya ce, nan sun haɗa ƙarya da gaskiya. Shine abin da Ubangiji ya hana su anan, yace wala talbisul haqqa bil batil, kar ku cakuɗa ƙarya da gaskiya. Wannan ɗabi'a ce cikin ɗabi'un Yahudawa, haɗa ƙarya da gaskiya su fito da ita ga waɗanda ba su sani ba don su ɓatar da su. Sannan ɗabi'arsu ta biyu, Allah ya ce wa taktumul haqqa, har ila yau kar ku zamanto daga cikin masu ɓoye gaskiya, domin suna ɓoye gaskiyar. Sukan bi duk wani guri da ambaton Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin littafin At-Taura sai su goge shi. Kaga wannan ɓoye gaskiya ne. Duk inda siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo cikin At-Taura sai su goge shi, wannan duka ɓoye gaskiya ne. Duk wani bayani da ya zo kan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ɓoye shi, shine Allah yake hana su wannan ɗabi'ar. Kenan yanzu za mu fahimci waɗannan munanan ɗabi'u guda biyu da Allah ya hana banu Isra'ila ɗabi'a ce tasu wacce ba a so musulmi ya ɗabi'antu da su ko ɗaya daga cikinsu. To bayan Yahudawa akwai al'ummar da suke da irin wannan ɗabi'ar, wanda su ma Allah ya musu tanadin wuta, su ne munafukai. In ka je irin waɗannan mutane, ai ba alheri tare da su, domin Allah ya ce suna can ƙasan wuta. Ɗabi'arsu ce kuma cakuɗa ƙarya da gaskiya, sai su fito da ita a matsayin gaskiya. Munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi haka ɗin. Yanzu gina masallaci da mutum zai yi, za a ɗauke shi a matsayin alheri ne ko sharri? Gina masallaci alheri ne. To munafukai sun gina masallaci zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma kuma manufar da ta sa suka gina masallacin ba alheri bane, yanzu gina masallacin alheri ne, kaga wannan gaskiya ne. Manufar da ta sa suka gina masallacin nan kuma ba alheri bane, nan kuma ƙarya ne. Sai ya zama sun gwama wajen gina masallacin, sun gwama ƙarya da gaskiya. Allah ba mu labari cikin Alƙur'ani.
Wallazina takhadhu masjidan وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
من زان الله صلى الله عليه وسلم دبد زي في تياكن تبوكا sai suka gina wani masallaci ma keke kyakkyawa, suka kawata shi kusa da masallacin Quba. Amma shi masallacin da suka gina yafi shiga cikin gari kadan, tunda masallacin Quba yana nesa da cikin ƙwaryar garin Madina. To amma masallacin da suka gina ya dan fi kusa da garin Madina, cikin garin Madina. In ka tau daga cikin garin Madina, daga inda masallacin Annabi yake, sai ka tadda wannan masallacin da munafukai suka gina kafin ka isa ka samu masallacin Quba. To da suka gina masallacin, sai suka je suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya Rasulullah, mun gina masallaci don mu sassautawa makafi da masu rauni da tsofi da marasa lafiya dogon tafiya zuwa masallacin Quba. Sai zaman toga masallaci kusa da su, in sun tashi ba sai sun yi dogon tafiya sun tafi masallacin Quba ba. Muna so ka je kai mana sallah a ciki don Allah ya sa mana albarka cikin masallacin, kuma hankulan mutane su dawo kan masallacin. Annabi ya ce to abin da kuka yi alheri ne na jinjina, to amma yanzu ina da tafiya a gabana, zan tafi Tabuka. Ku yi haƙuri, in Allah ya sa na je Tabuka na dawo lafiya, zan zo masallacin ku na yi sallah. To kaga Annabi bai san me suka rufe cikin masallacin ba, Allah kuma ya sani. Duk abin da bawa ya koyi a zuciyarsa Allah ya sani. Wannan yake nuna Annabi bai san gaibu ba. Dan da ya san gaibu, abin da munafukan nan suka kulla na kaidi da makirci Annabi zai sani. Amma Allah ya sani. Duk abin da bawa ya koyi a zuciyarsa Allah ya sani. To shine take Ubangiji ya saukar masa da ayoyin nan da aka karanta mana. Allah madaukakin sarki ya tona asirin waɗannan mutane munafukai. Yace wallazina takhadhu masjidan diraran, kuma waɗannan da suka riki masallaci a matsayin guri da za su yi amfani da shi don cutar da bayin Allah. Wa kufran, da kuma aiki na kafirci. Wa tafriqan, da kuma rarraba tsakanin muminai. Wa tafriqan bainal mu'minin, da raba tsakanin muminai. Maimakon muminai su taru duka a masallacin Quba at once, a lokaci guda ayi sallah, yanzu an raba kansu. Wasu sai su tsaya a nan da munafukai suka gina, wasu kuma su tafi can. Maimakon masallacin Quba ya cika da mutane mutum 50 mutum 100, yanzu an rage masa adadi. To shine Allah yake bankade manufarsu. Sun yi don cutarwa, sun yi don kafirci, sun yi don raba kawunan muminai. Sannan ya ce wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu, da kuma tsayawa a hanyar masu yaƙa Allah, suna taimakawa masu yaƙa Allah da manzansa. Amma kuma wala yahlifunna in aradna illa alhusna, tabbas za su yi rantsuwa cewar ba komai suka nufa da gina wannan masallaci ba face alheri. Za su yi ishara cewar ai mun gina ne don mu sassauta masu rauni dogon tafiya, da wanda suke da larura ba ai sun yi dogon tafiya sun je masallacin Quba ba. Shine in aradna illa alhusna. Allah ya tona asirin su, Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibu, Allah ya shaida cewa ƙarya suke cewa da suka yi sun gina ne saboda maslaha, a'a ba don maslaha suka gina ba, sun gina don su raba kawunan musulmai, sun gina don su cutar da al'umma musulmi, sun gina don su taimaka wa kafirai masu yaƙar Allah da manzansa su taimaka musu akan wannan masallaci. Allah sai ya hana annabi ya je sallah ciki, ya ce la taqum fihi abada. Gashi dai ai masallaci ne aka gina, kuma masallaci abu ne mai kyau, amma dube da cewar manufar da ta sa aka gina masallacin, Allah ya ce kar annabi ya sallah cikin masallacin, ya ce la taqum fihi abadan, har abada, tun daga yau har abada, har kiyama ta tsaya, karka kuskura ka je kai sallah a wannan masallaci. Allah ya hana manzansa sallallahu alaihi wasallama, ya ce la masjidun ustisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, masallacin da aka gina shi kan tsoron Allah subhanahu wata'ala da kyakkyawar manufa shine masallacin Quba, ranar farko da ka shigo Madina shi yafi cancanta ka je kai sallah cikin sa. Amma wannan karkar kai sallah, annabi kafin ma ya fita Tabuka yasa aka je aka rushe masallacin. Wannan shine hada ƙarya da gaskiya. Gashi dai masallaci gina shi gaskiya ne, amma manufar gina shin ƙarya ne, shine abin da Allah hana banu Isra'ila anan. Kenan ɗabi'a ce cikin ɗabi'u ta munafukai, su haɗa ƙarya da gaskiya, su fito da ita a surar gaskiya. Tunda masallacin nan da suka gina sun fito da shi a surar gaskiya ne, sun fito da shi a surar addini, neman yadda Allah, neman haɗin kan musulmai, ne sassaucewa masu rauni, amma sai Allah ya tona asirin su. To wannan ƴan uwa yana daga cikin surori ko misalai na haɗa ƙarya da gaskiya a fito da ita a surar gaskiya. Misali na ƙarshe wanda za mu ƙarƙare a kansa, duk da ba iya misalan ba, misalan suna da yawa, wai don abin ya fito mana, na so da mun ɗauki misalai ko da ɗaya biyu a cikin ɗabi'unmu na yau da kullum, ko ba mu samu dama mun ɗauka yanzu ba, gobe in mun zo kafin mu je ga ayar da take biye ma wannan, za mu duba misali ko ɗaya biyu don abin ya fito sosai. Don da yawa daga cikin mutane sukan haɗa ƙarya da gaskiya amma ba su sani. Kuma ɗabi'a ce ta Yahudu da munafukai. Gashi mun ji misalin Yahudawa, kuma mun ji misalin munafukai. To misali na ƙarshen ma ina gaba, za mu samu daman karanta shi ba, mu dasa aya a nan, har sai Allah kai mu majalisinmu na gobe, saboda ƙurewar lokaci, yanayi na lokaci, kuma akwai sanarwa da za a yi, sannan kuma muna so za mu je rufe tafsiri masallacin kasuwar Kaji na Sheikh Abubakar Musa Giyade, sai mu dasa aya a wannan gabar. In mun zo za mu ga ƙarashin misalai dangane da cuɗanya ƙarya da gaskiya, wacce ɗabi'a ce ta al'ummar Yahudawa da kuma munafukai, da kuma misali ko da ɗaya a cikin ɗabi'unmu da mu'amalarmu ta yau da kullum. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Za mu saurari takaitaccen bayani dangane da gidauniya da ake gabatarwa kan ciyar da ɗan uwa da suke gidan yari da kuma tallafawa marayu, daga bakin Malam Isa, wakilin kwamiti ɗin. Bismillah. Na'am, in Allah ya kai mu gobe 27 ga wannan wata da muke ciki mai alfarma, muna sa ran wannan tafsirin namu za mu rufe shi a gobe insha Allah. Allah ya nuna mana cikin imani da lafiya.
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقيت إيرون قد موان دا أم واسكي بايروا بابن دلاء چه سيد الله يساك دالكيري كما الله يسا أميزاني أقوى سيد يوا واندا سنة سمالا إذن يزو أدوء sau da yawa malam ya yi addu'a ya kan ce a kan bukatun mutane duka Allah ya biya masu. To amma wasu sun turo wai saboda ya wai iyayensu addu'a ba su ji an ambata ba da sauransu, shi ne na ce to sai haƙuri. Dai malam yana gama addu'ar gaba ɗaya, kowa da niyyarsa Allah ya sani, insha Allah Allah zai biya kowa bukatarsa. A taƙaice, balance da ake da shi na baya a asusu shi ne naira 38,720. sai kudin da aka samu daga baya shine akwai lawan Ahmad ya turo naira 200 akwai Ahmad Ali ya turo naira 1,500 akwai Salamatu Abubakar ta turo naira 5,000 akwai Sumayya Abdullahi ta turo naira 1,000 akwai Shehu Ahmad ya turo naira 10,000 akwai Ahmad Abdullahi ya turo naira 500 akwai Idris Lamara ya turo naira 200 akwai ya turo naira 2,000 sai Malanta Saminu ya turo naira 200 sai abin da aka samu a cikin masallaci an samu 4,200 sai karo na biyu an samu naira 6,500 jumlar kuɗin da aka samu shine naira 68,720 kuma su kwamitin kuɗin da za su yi ƙoƙari na abincin da za a yi wa sallah ‘yan uwanmu da suke tsara a gidan yari sun yi lissafin naira 70,000 kuma sun ce akwai kuɗin da suka shigo daga baya su ma an haɗa da an ba wa kuɗin kuma insha Allah za a yi abincin Allah ya saka wa kowa da alkhairi sai lambar akawun da ake tura kuɗin asusun da mutane suke taimakawa ƙarƙashin taimakonsu ne ayyukan suke gudana shine 2,1,7,5,9,4,1 Suleiman Attahir Zenith Bank zan maimaita 2,1,7,5,9,4,1 Suleiman Attahir Zenith Bank Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, akwai kaya da ake kawowa saboda kai wa ƴan uwa a gidan yari da za su yi idi da shi da kuma in an gama su dan kyau ana diba wa marayu. Allah ba da ikon taimakawa. Waɗanda suka taimaka muna musu addu'a ta fatan alkhairi. Allah ya sanya albarka cikin wannan taimako da kuka yi. Allah madaukakin sarki ya karba daga gare ku. Allah ya nauyaya mizanin ku da shi. Bukatun ku Allah ya biya muku. Damuwoyin ku Allah ya yaye muku. Waɗanda suka nemi a sanya iyayensu cikin addu'a. Waɗanda suka rasu daga cikin su Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Waɗanda kuma suke raye Allah ya sanya albarka cikin rayuwarsu. Duk wani mai bukata cikin mu Ubangiji ya biya masa bukatarsa ta alkhairi sannan duk wani mai damuwa Ubangiji ya san damuwarsa muna roƙonsa ya yaye masa Allah madaukakin sarki ka bada lafiya wa majinyatan mu ka datar da mu da datarwarka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa kamar jiya aka fara azumi yau gashi ana 29 daren 27 wannan ishara ce wacce take mai girman gaske gare mu cewa kwanakinmu suna karewa kuma karewar kwanakin da gudu duk wanda zaka tattauna da shi yadda wannan azumi yayi gudu zaka ga yana nuna al'ajabinsa da ban mamakinsa wannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi cewar idza taqaraba az-zamanu fantadhiru sa'a, idan lokaci yayi kusaci nan da nan zaka ga dare tayi, nan da nan zaka ga gari ya waye, nan da nan zaka ga sati ya kewayo, nan da nan zaka ga wata ya kare, to ku jira tashin alkiyama. To babban abun da ya kamata kowa ya tambayi kansa, yadda kwanakin nan suke gudu, da idan kwanaki 1000 kai, duk sanda aka samu kwana ɗaya ya tafi, yanzu kaga bai kai 1000 ba, 999 ko, to idan wata ɗaya ya tafi fa, to tambayar da ya kamata kowa yi wa kansa, wani tanadi da shiri muka yi wa tafiyar da take gabanmu wacce take mai girma, kwanciyar kabari, tashi gaban Ubangiji da hisabi, yadda kwanakin nan suke gudu. To wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da shi cikin wannan wata mai alfarma, yadda ya yi gudu sosai, kowa ya kula da wannan. Abu na biyu, wannan wata mai alfarma ƴan uwa makaranta ce wacce take mai girman gaske, wanda al'umma sun ɗauki darussa ƙarƙashin wannan makaranta ɗin, darussa ta ɓangarori da dama. Babban darasi da aka ɗauka ƙarƙashin wannan makaranta shine ikhlasi, yi don Allah. Duk wanda yake azumi, azuminsa baya yi don wani, azuminsa yana yi ne don Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kullu amali bin adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Azumi na Ubangiji ne, shi zai bada sakamako kan azumi da bawaye. Me yasa Ubangiji ya jingina azumi gare shi, sauran ayyuka kuma ya jingina su ga bawa? Saboda sauran ayyuka da bawa yake akwai damar riyata shiga ciki, amma azumi ba yadda za a yi riya ya shiga, saboda ba wanda zai je ya buya ya take cikinsa. In ka buya ai ba mai ganinka, in ka ga dama za ka iya shan abin da kake so, za ka iya cin abin da kake so, amma saboda kana ji a jikinka cewar wannan ibada wa Allah kake yi wa, to ba yadda za a yi ka buya ka ci wani abu ko da ba mai ganinka sai Allah. Wannan ya nuna ibadar nan da ake ta azumi wa Ubangiji ake yi wa. To shine malamai suka ce ƙarƙashin wannan za mu fahimci cewar daga cikin abin da ake so mu ɗauka na darasi a cikin wannan ibada da ake ta azumi shine yin abu don Allah, kuma Allah na jinjinawa duk aikin da aka yi dominsa, shi yasa ya jingina azumi zuwa gare shi. Kenan duk aikin da bawa ya yi a gurin Allah, Allah yana alfahari da shi, kuma Allah yana jingina wannan aikin kai tsaye zuwa gare shi, shi yasa wannan ibada ta azumi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jingina ta zuwa gare shi. To wannan darasi na biyu kenan da ya kamata mu ɗauka. Darussa biyar nake so mu fito da su, duk da na san an yi ta fitar da su a gurare daban-daban. Darasi na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan wata mai alfarma shine za mu kula da yanda mutane suka koma ga Allah. Za ka ga salloli guda biyar da ake yi, masallaci yana makaruwa da mutane. Idan an zo sallar tarawi, in an zo sallar tahajjud, in an zo gurabe na karantarwa, za ka ga yadda mutane ke makaruwa a waɗannan gurare. To wannan babban izina ne da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan, yanda bayi suka koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To abin tambaya, wannan wata na Ramadana, Ubangijin Ramadana ya bambanta da Ubangijin sauran watanni ko duka Ubangijin ɗaya ne? Ubangijin ɗaya ne. To me yasa bayi suka fi komawa ga Ubangiji cikin Ramadana? Idan Ramadana ya fita sai ka nemi bayin Allah ka rasa, a sallah asuba sai ka ga masallaci ya cika har waje, amma in Ramadana ya fita sai ka ga sahu ɗaya biyu, wani lokaci sahu na biyun ma ba zai cika ba. To wannan ma abu ne wanda ya kamata mu kula da shi, cewar Ubangiji yana so ka dawwama cikin ibada da kake masa, kuma duk ibadar da za a yi wa Ubangiji aka dawwama ana yinta, wannan ibadar ta fi soyuwa gurin Ubangiji. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, mafi soyuwan ayyuka gurin Allah madaukakin sarki aikin da aka dawwama ana yin ta komin karancinta. To saboda haka wannan ibada da muka reni kawunanmu a kanta na kiyaye salloli guda biyar cikin jambi da halartar majalisi na karantarwa na tafsiri, ana halartar na yamma kuma ana halartar na dare kuma har na asuba ma zaka ga mutane suna zama. To sai ka tambayi kanka, yanzu in Ramadana ya fita a sati ina da majalisin da nake zuwa na saurari karatu na awa daya, kowa yayi wa kansa hisabi ya tambayi kansa, saboda yanzu kamar ka dauki darasi ne, ka dauki izina cikin wannan wata mai alfarma. Kafin abun ya fita a jikinka ka ci gaba ka dora, Allah ya mana jagoranci. Abu na ƙarshe da zan karkare bayani a kansa, wannan wata ɗan uwa ya zo ƙarshe, yanzu duka abubuwan da suka saura mana bai wuce kwanaki uku ba zuwa huɗu, sai mai nisan kwana shi ne zai ga na shekara mai zuwa. To abinda za mu yi ta yi, mu yi ta jinjina da godiya wa Ubangiji da ya sa muka ga farkon wannan wata, kuma gashi muna shirin ganin ƙarshensa. Ni'ima ce mai girma Ubangiji ya mana, ni'imar lafiya, ni'imar kasantuwarmu cikin musulunci, sa'annan kuma ni'imar iko da ya bamu na azumtar watan da tsayuwar dare kuma da halartar guraben karatu. Wannan ni'ima ce mai girma. Mu kare wannan watan da kimanta ta cikin zuciyarmu, muna jinjina masa, muna gode masa, wannan shi zai sa ya kara mana wata ni'ima kan wannan ni'imar da ya mana. Ƙa'ida ce ta Ubangiji, in yayi wa bawa ni'ima, bawa ya kimanta ni'imar, ya jinjina ta, sai ya kara masa wata ni'ima kan wannan ni'imar. To wannan yana daga cikin sabubba da zai sa ibadin da muka yi ta yi cikin wannan wata, ni'imar da Ubangiji zai kara mana kan ni'imar da ya mana, ya bamu kokarin dogewa da jajircewa a kanta. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Zan takaita a nan abubuwan da na faɗa na dadai, Allah ya bamu ikon amfana da su. Abubuwan da na faɗa bisa kuskure ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Sannan kuma ina muku addu'a ta fatan alkhairi, kuma shi ma shehinmu ina masa jinjina da godiya da addu'a, Allah ƙara albarka wa rayuwarsa, albarkar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa, ya ƙara ta yadda al'umma za su ci gaba da amfana da iliminsa. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam.